Allalibo sashin Hausa ne na muryar Amurka kai tsaye akan mitoci 1622 da kuma 25. Abun nan yamai dake jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar View Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen radion amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da ma Dalol FM. Baya ga haka ko da yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masuware assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 15 ga watan Satumbar shekara ta 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 11 safe kenan a nan Washington DC. Bari mu fara da kanin labaran duniya.
Lokacin da cutar Ebola ta kunno kai a kasashen Afirka ta Yamma cikin shekarar 2014 ta shiga yiwa jama'a illa, likitoci a Najeriya sun yi kokarin ganin sun dakatar da wannan cutar. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun faɗa yau cewa tawagar ma'aikatan jin kai a shirye suke su tafi birnin Aleppo da ke arewacin Siriya a kowane lokaci domin kai kayan jin kai. 'Yar Majalisar Dokokin Ƙasar Myanmar kuma jigo a gwamnatin ƙasar tasu an sunce ta kammala ziyararta da ta kawo nan Amurka.
To kungiyar nan mai fafutukar ganin an tabbatar da adalci wajen tafiyar da tattalin arzikin ƙasa ta Serap a Najeriya ta baiwa gwamnatin ƙasar wa'adin kwanaki 7 da a tuhumi tsohuwar matar shugaban ƙasa Patience Jonathan kan wasu maƙudan kuɗaɗe da ta ce nata ne. Ko yaya masu fashin baki ke kallon wannan mataki na kungiyar ta Serap?
Za ka ga matar gwamna ko matar deputy gwamna ko kuma matar shugaban ƙasa ko mataimakin sa an ɗauke su tamkar suna da wani iko da wani power a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya.
Yayin kuma da aka kammala aikin hajjin bana, rahotanni na nuni da cewa alazan Najeriya na fuskantar matsalar kaiwa ga asibitoci domin kula da lafiyarsu kafin a zo a kwashe su.
Muna da matsala dangance ga wurin kiwon lafiya, saboda yanzu haka akwai ɗaya daga cikin alhazanmu mun zo da shi nan mun kwana biyu da lafiya, a ƙarshe paracetamol aka bashi.
Muna kuma tafa da shirin sai bangwa tsage, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Masuware assalamu alaikum. Lokacin da cutar Ebola ta kunno kai a kasashen Afirka ta Yamma cikin shekarar 2014 ta shiga yiwa jama'ar illa, likitoci a Najeriya sun yi kokarin ganin sun dakatar da wannan cutar mai kisa cikin 'yan watanni. Yau ana iya cewa wannan lamari ya zama tarihi. Lokacin da cutar ta shigo cikin birnin Eko, birnin da ke da mutane da yawan su kai miliyan 20, cutar wadda ake iya yaɗa ta hanyar cuɗanya da juna, kuma ta zamanto cewa hakan wata babban barazana ce domin ko mutane na yawan cuɗanya daga zuwa aiki har zuwa gida a kowane lokaci. Ana cikin turmutsi ake gudanar da harkokin yau da kullum a birnin ta Eko. Yanzu haka dai an samar da majigi akan wannan cutar, inda aka nuna yadda likitoci da jami'an kiwon lafiya suka yi ta yi ƙoƙarin ganin sun dakatar da yaduwar wannan cutar kafin bazuwarta ga ƙasar wadda ta fi kowace yawa a nahiyar Afirka. Kuma sun yi nasarar hakan domin ko cutar ta kashe mutane 8 ne kacal daga cikin 11,000 ta kashe a yankin na Afirka. Wanda ya samar da wannan majigin, Bolale Auntin Peter, ya ce silima ɗin yana nuna yadda 'yan Najeriya ke nuna wannan yanayi da suke alfahari da shi na wannan nasarar da suka samu.
Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun faɗa yau cewa tawagar ma'aikatan jin kai 20 suke su kai tallafi birnin Aleppo da ke arewacin Siriya a kowane lokaci domin kai kayan jin kai ga mutanen da ke matukar buƙatar su. Amma sun kasa yin hakan har sai sun samu izini daga gwamnatin ƙasar. Babban jami'in tawagar John Eglan ya faɗa wa manema labarai cewa yana fata a samu damar kai waɗannan kayayyaki zuwa gobe Juma'a. Ya ce shin wai mutanen da suka ci suka koshi za su daina kawo cikas ta hanyar siyasa da kawo tarnaƙi ga ma'aikatan jin kai da ke niyyar taimaka mata da yara fararen hula da yaƙi da ya daidaita a wannan yankin? Ya ce waɗannan kayayyakin suna cikin shirin da aka cimma na tsagaita buɗe wuta wanda ya fara aiki ranar Litinin da ta gabata. Yanzu haka dai an rage kashe-kashe da kai hari ga makarantu da asibitoci. Shugaban tawagar na Majalisar Ɗinkin Duniya a Siriya, Stephen de Mistura, ya ce wannan shiri zai zama wata hanyar canza al'amura musamman game da wannan yaƙi na Siriya wanda aka kwashe shekaru 6 ana gubzawa. Sai dai shi ma ya bayyana takaicinsa na rashin ganin waɗannan kayayyakin jin kai sun isa kan lokaci, yana cewa bai ga dalilin da zai sa a samu wannan tsaiko ba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yar Majalisar Dokokin Ƙasar Myanmar kuma jigo a gwamnatin ƙasar tasu an sunce ta kammala ziyarar da ta kawo a nan Amurka yau, wanda ta gana da wasu 'yan Majalisar Dokokin Amurka da kuma wasu 'yan kasuwa. kuma ga bisa dukkan alamu ta yi nasarar wannan ziyarar ta kawo musamman a Ghana wadda da shugaba Obama a jiya Laraba a fadar White House. Wasu daga cikin batutuwan da suka fi muhimmanci a wannan tattaunawar kuwa sun hada da batun dage takunkumin tattalin arzikin kasar tasu wanda kan zai zame wata babban kyauta ce ga kasar wadda take komawa kan tafarkin demokradiya. Shugaba Obama ya ce kasar ta Myanmar na komawa kan tafarkin zamantakewa, siyasa da tattalin arziki wanda ya hada da sasantawa tsakanin kabilun kasar. Shi ko wani masani harkokin kasar ta kudu maso gabashin Asia Vikram Nehru ya fada wakilin wannan gidan rediyon Victor BT cewa labarin daje wannan wato takunkumi a wannan kasar abin farin ciki ne. Ya ce duk da yake rundunar sojan kasar ta dauki kudurin ganin ta tafiyar da ayyukan ci gaban kasar ita kadai, ya ce sai dai hakan zai dauki lokaci mai tsawo kafin a samu ci gaban da ake bukata.
Tsohon tawagar sojojin da ke kisan mummuke na kasar Philippines ya fada majalisar dattijan kasar cewa shugaba Rodrigo Duterte ya ba da umarnin kashe mutane sama da 1000 lokacin da yake magajin gari. Ya ce har akwai wani dan taliki da suka taba jefawa ruwa domin kada yayi kalace da shi. Sai dai mai wannan bayani Edgar Motuboto ya mika kansa ga mahukunta ne a shekarar 2009 kuma tun daga wannan lokacin yake ba da shaida har ga zuwa yanzu. Dama dai an jima ana zargin shi da Duterte da cewa shine humul haba'isin kisan mutane cikin sirri a birnin Davao inda nan ne yake magajin gari kafin ya zama shugaban kasa a watan Yuni. Haka kuma yana shan suka a cikin gida da waje domin yin wato yayi dalilin mutuwar mutane 3000 a yakin da yake yi da masu fatauci miyagun kwayoyi tun daga lokacin da ya tsare kan karagar mulki. Duterte dai yayi fatali da sukan da masu rajin kare haƙƙin bil'adama ke masa da ma sauran shugabannin kasashen duniya. A baya-bayan nan ma akwai kalaman batanci da yawa shugaban Amurka Barack Obama. Sai dai mai magana da yawun shugaba Duterte din ya kira shaidan da Motuboto ya bayar a matsayin zuki ta malle, yana cewa labarin jita-jita ne kawai.
Jami'an ƙasar Afghanistan sun ce gwamnatin haɗin kan ƙasa ta cimma matsaya cewa za su haɗa hannu domin kawo ƙarshen matsalolin tsaro da sauran ƙalubale da suka addabi ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Wannan dai yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa yanayin siyasar ƙasar na iya rugujewa, musamman idan aka yi la'akari da rashin jituwan da ke tsakanin shugaba Ashraf Ghani da Abdullah Abdullah wanda ke buƙatar sulhu cikin gaggawa. Ƙasar Amurka da ya ce ta shiga tsakanin wannan ƙiƙakan tsakanin Ghani da abokin hamayyar tasa domin ganin shugabannin biyu sun samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa a shekarar 2014. Wannan yarjejeniyar da ta haifar da samar da ofisoshin babban jami'i wanda ya raba iko da shugaban ƙasa. Amma kuma daga bisani duka shugabannin biyu Ghani da Abdullah suna sukan junansu da cewa kowannensu ya kauce yarjejeniyar da aka kulla kuma suna haka ne a bayyanar jama'a.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne da Najeriya inda kungiyar nan mai fafutukar ganin an tabbatar da adalci wajen tafiyar da tattalin arzikin ƙasa ta SERAP a Najeriya ta baiwa gwamnatin ƙasar wa'adin kwanaki 7 da a tuhumi tsohuwar uwar gidan shugaban ƙasa Patience Jonathan kan wasu maƙudan kuɗaɗe da hukumar EFCC ta hana taɓawa a bankin Skybank waɗanda yawansu ya kai dala miliyan 15 wanda kuma ta fito ta ce nata ne. Daga Abuja ga Nasiru Adam Elikaye da ƙarin bayani kan matakin da ƙungiyar ta SERAP ta ce za ta ɗauka idan har ba a saurari kokenta ba.
Irin a gudanar da bincike ga Patience Jonathan ya ƙaru ne bayan fitowa fili da ta yi har ta kai ƙara kotu wajen neman sako miliyan dalar Amurka da ke ajiya bankin Skybank na wasu kamfanoninta guda hudu da hukumar EFCC ta rike. Dama can hukumar yaƙi da cin hanci na binciken hadimin cikin gida na tsohon shugaba Jonathan wato Mr. Dudapa da badakalar miliyon dalar Amurka da ya kai ga rufe ma'ajiyun bankin. Hakan ya sanya Patience Jonathan fitowa ta nuna waɗannan kuɗin fa nata ne, inda ta shigar da Skybank ɗin ma ƙara don neman bin kadun kuɗin. Ƙungiyar tabbatar da adalci ga lamuran zamantakewa da tattalin arziki SERAP takaice ta ba da wa'adin kwana 7 ga ministan shari'a Abubakar Malami ya gurfanar da Patience gaban kotu, ko ko kungiyar ta dau matakin shari'a da zai nemi tilasta binciken Patience din. Wani rahoton bayan fage yana nuna tunkarar gwamnatin Buhari da batun neman sako kudin na Patience, amma a kaikace hukumomin na Abuja suka nuna ai wannan aikin hukumar yaki da cin hanci ne da gwamnatin Buhari ba ta sanya mata baki ayyukanta na bincike. Comrade Abubakar Abdulsalam shugaban wata kungiya ce mai yaki da cin hanci da rashawa da ke maraba ga matsayin na SERAP.
Idan muka lura da irin yanayin yadda ake tafiyar da tsarin gwamnatin kasar nan, an dade abun baya cikin kundin tsarin mulkin Najeriya, to amma sai aka maida shi kamar yana cikin tsarin mulkin Najeriya, yadda zaka ga matar gwamna ko matar deputy gwamna ko kuma matar shugaban kasa ko mataimakin sa an dauke su tamkar suna da wani iko da wani power a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya. To saboda haka sai zamana duk wani tsari na tafiyar da gwamnati a kasar nan zaka samu matan wayannan mutanen suna da ruwa da tsaki a cikin harkan dukiyar jama'a da kuma wayansu mulki cikin nuna kaman wanda dokan kasa ne ba su wanda kuma ba haka ba
ni ra'ayinka kan bada wa'adin kwana 7 da kungiyar ta yi ga shi ministan shari'a ko dai shigar da patients kotu ko kuma su su shigar da ƙara kotu
eh wannan yayi daidai muna goyen ba irin wannan dan har ba a hakan ba ya nuna kaman kuma shi ma kanshi ministan shari'a to ba da gaskiya suke ba a cikin yake da suke da cikin hanci da rashawa domin saboda idan da gaskiya ne ba za a tsame wannan abar wannan tsame wannan abar wannan ba duk wanda aka same shi yana da hannu ko kuma ko wani tuhuma kan dukiyar jama'a to dole a tabbo shi in ko ba tabbo shi ba to ya nuna akwai selective kenan cikin aiki da ake yi
kwanakin baya wasu kungiyoyi sun yi zanga-zanga zuwa kofar fadar shugaban Najeriya Aso Rock da bukatar binciken tsohon shugaba Jonathan da mukarabansa ministan matasa da wasanni na yanzu Solomon Dalung ya halarci zanga-zangar
shugaban kasar Najeriya mun zabe shi ya tabbatar da adalci da shugabanci mai kyau wanda ta kumshe bincika kure-kure na jiya saboda haka ba gudu ba ja da baya ba yadda na ga ba yadda na yi ba yadda son rai wannan zaben da muka bashi wannan na cikin ta saboda haka wani maganan wai a bashi shawara cewa ya bar wannan wato wannan zagon kasa ne ga wannan yanci na yan Najeriya da muka zabe wannan shi shugaba
in za a tuna sakon sa na babbar sallah shugaba Buhari ya nana tabbatun yaki da cin hanci da yake nuna ba yan mowa ko yan bora
ba za a ma kowa shari ba amma duk wanda aka samu yayi sata ya ci amana za a ce ya maido in bai maido kun ba a san yadda za a yi shi
jama'a dai na fatar samun nasarar yakin akan lokaci don fara ganin kaho wai an ce gasa ga amsar minista Dalung
kaho gashi ko ina ai ga kaho baja-baja a kara hakuri a ba mu kuma lokaci a gabar zamu yayi
Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja Najeriya
ana turka turka saboda kudi daga mutum ya janye wando dan saboda kudi
daga batun cin hanci da rashawa sai ne aikin hajjin bana da aka kammala inda yanzu haka a rotanni ke cewa alazan Najeriya na fuskantar matsaloli wajen kaiwa ga asibitoci domin kula da lafiyarsu duk da cewa sun kammala aikin ba tare da fuskantar wata matsala ba daga birnin Namaka ga rahoton Mustafa Nasir Bazari
bayan kammala aikin hajjin bana alhazan Najeriya sama da 61,000 da a yanzu suke jiran fara komawa da su gida Najeriya na fuskantar matsalar karancin wuraren duba lafiyar su a birnin Makka wannan matsala dai ta sa ana ganin dogayen layin alhazai a wasu wurare da hukumar alhazan Najeriya ta sanya likitoci domin aikin kula da lafiyar alhazan a bana dai hukumar alhazan Najeriya ta hana jami'an alhazai na jihohin Najeriya bude sashen kula da lafiyar alhazan a masaukan jihohin da ke birnin Makka ga dai abinda wasu daga cikin alhazan Najeriya ke cewa akan wannan lamari
sunana Alhaji Sani Yarima idan ka je asibitoci na alhazai layin da zaka gani wallahi wallahi baka iya musanta idan akwai wata mata ma da tazo tana cikin jirgin mu wanda tazo ba ta da lafiya muka raka ta asibiti ina ga we spend more than 6 hours kafin ai attendant din mu muna wa jama'a layi cikin rana da zafi dan cikin wurin asibitin karami ne ya cika a nan maka
tunana Ibrahim Musa muna da matsala dangance ga wurin kiwon lafiya saboda yanzu haka akwai ɗaya daga cikin alhazan mu mun zo da shi nan mun kwana biyu da lafiya a ƙarshe paracetamol aka bashi amma zai 250 mg yanzu haka ma yana nan kwanci
shi ma dai babban daraktan kula da ma'aikatar harkokin addinai ta jihar Niger Umar Faruk Abdullahi ga abin da yake cewa akan wannan batu
bitoti da suka bude clinics din nan alazai sun wahala matuka domin layi suke yi wannan akwai wahalarwa ina kira ga nakon su janye wannan policy din bai yi ba daidai bane akwai wahalarwa layi da alazai ke yi mutumin da je karban magani yayi awa 3 a layi ko awa 4 a layi to saboda haka wannan ina kallon abu ne wanda ke bukatan gyara
to hukumar alhazan Najeriya dai ta ce hukumomin kasar Saudi Arabia ne suka ba su umurnin hana jihohin bude cibiyoyin kula da lafiyar alhazan Dr. Bello Tambuwal shine sakataren hukumar alhazan Najeriya
wato hukumar Saudi Arabia ba za ta yi hulɗa da Niger ta yi da Sokoto da Kebbi da Zamfara da Lagos da Ogun abin yayi yawa to shi yasa suka ce a asibiti ɗaya wannan shine marufa kuma ba na ka fara
amma mun lura alhazai na wahala akan wannan
matsalolin da aka samu za a gyara su in Allah da yau kuma shine yana ɗaya daga cikin abubuwan da muka zo mu gani yadda za a gyara
a halin da ake ciki dai Amirul Hajji na jihar Niger General Idris Garba mai ritaya ya bada tabbacin rasuwar sakataren kwamitin kula da aikin hajjin bana da gwamnatin jihar Niger ta kafa Alhaji Haruna Kusharki a ranar Laraban nan da ta gabata a birnin Makka sakamakon rashin lafiya Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Makka Saudi Arabia
Allahumma labbaik labbaik la
kada da manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu guguna cewa 11 na safe ne da kwata ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jama'a Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Muna tare da Senator Abu Ibrahim, shugaban kwamitin harkokin 'yan sanda na Majalisar Dattijan Najeriya, wanda zai ci gaba da yin kokarin amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Idan kuna biye da mu a makon jiya, Malam Saminu Ibrahim, Malam Saminu Umar ya yi tambayoyi guda biyu akan rashin adalcin da aka wa wasu da aka dauka aikin 'yan sanda da kuma batun beli. To, Senator Abu Ibrahim ya samu damar amsawa Malam Saminu tambaya daya. Yau zai amsa masa tambayar sa ta biyu, inda yake cewa
tambaya ta biyu shine lauyoyi mana ji ko da yaushe ana hira da su a radio da jarida cewa idan an kama mai laifi aka zo ya cancanta kuma a bada bailin shi, to za a bada bailin kyauta babu kudi. An ce mana gwamnati ba ta sa kudi ba, amma da yawa ofisoshi ɗan sanda suke kusa da mu, idan irin waɗannan abubuwan sun faru dole sai kaga sai an bada kudi kana an so shi mai laifi din. Wani lokacin ma in an sa sharuɗa, to su ɗan sanda abin da suka fi damuwa da shi shine kudin a madadin wani abu ma da za a bada an shi mutunta. Wannan su ne tambayoyi na guda biyu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Ishu na ya maganar kace mutane ne suka yi laifi ko
eh wai ga batun bada beli.
To ba batun bada beli, batun bada beli akwai ka'idoji na bada beli. Ba za a ce ka kawo kudi ba, kila a ce ka kawo wanda ya tsaya maka ko kawo wanda yake da gida ko wanda yake da wasu abubuwa. Kuma ina zamani ba da beli a mostly court ke yi. An san da kin zuwa ba da beli na su ne shi ne wanda suke gani kila bukatun su ce court din su na iya ba da beli. Amma ni ban ga inda aka ce sai an ba da kudi ba. Kamar yadda zan ƙara jaddadawa, hali ne na Najeriya wanda ta lalace ta kai inda ta kai yanzu, wanda wannan gwamnati zamu ta Muhammadu Buhari ke kokari ta gyara. Duk muka ji irin wannan, muna iya tsayawa mu duba mu ji mu tambaya mu ce ga abin da ke faruwa mai yasa ake aka bisa siyasa. Kuma shugabannin 'yan sanda an mutum kare su da wannan za su kokari su zai za su gyara in Allah ya yarda. Amma na take note zan rubuta yanzu kan abubuwan da muka magana yanzu. Allah ya yarda a gaban da za a yi.
To, Senator, kafin mu je ga gun mutum na gaba, ka san ka yi bayani akan cewa batun daukan 'yan sandan nan da aka ce za a yi kun yanke shawara akan cewa kowace karamar hukuma a dauki mutane 7-7. To, sai ga wannan zargi da ake cewa su wa'annan sun je an ce musu wa suka sani. To, idan bayan an gama wannan shiri, yaya za ku yi kusan an bi wannan ka'idodi ko da yake ka yi bayani akan cewa da abin da kai a Najeriya wani sai ya san yadda ya yi ha'inci. To, idan misali aka gano cewa an yi wannan ha'inci din ba a bi abin da aka ce ba, misali maimakon kila a ɗauki mutane 7 a ƙaramar hukumar Ikara sai aka ɗauki mutum 3 aka ba wata ƙaramar hukuma din, akwai wani abu da za ku yi?
To, abu dai a kan wannan mun samu yarjejeniya ba doka ba ce muka yi mashi shugaban masu ɗaukar 'yan sanda Mike Okoro zama aka yi ɗan kwamiti nasu, ɗan kwamiti ɗin gaba ɗaya da mu kwamiti na sanar da kwamiti na duk muka yarda da wannan. In wani abu ya taso canza ai ya sai zai ya gaya mana ne, mu kuma mun ce mashi duk in ya gama sai ya ba mu list na ma'aikatan wannan 'yan sanda aka ɗauka local government ba local government mu gani.
To,
Allah. Shi ne za mu tabbatar da an bi yarjejeniyar da muka da shi.
To, mutum na gaba bismillah ko?
Assalamu alaikum. Sunana Bashir Isa. Tambayar da nake son yi mai girma Sanata shine a game da halayyar 'yan sanda. Tantance 'yan sanda da ake akwai masu ɗabi'u marasu kyau, wanda akwai wani abu da majalisa take wanda sai an tantance halayyarsu saboda akwai wani abun da ya faru da wasu wani 'yan sanda a nan Kaduna. An ba da beli wata yarinya ya je aje ya yarinyan sai ya je aje ta gidan shi.
To, to ai ni na eh to ai na ganin kila baka ku sani wa tambayar da aka yi in ansar da shi senator ya bayar game da abubuwan da suka yi din ya ansa wannan tambayar sai dai an kana da wata tambayar
to tambaya ta biyu shine to yan sanda akwai wanda yan sanda ba cika ansan laifin su da wannan ba gashi idan shugaba ya ga yan sandan shi sun yi laifi ba zai yi ansa ba saboda shi yana wakiltar mutanen gari ne ko anguwan su amma sai ya zo shi ogan sai ya zo yana wannan yana goyon bayan yan sandan shi ba mutanen gari da yake yi ma aiki ba
zaka iya bada misali
eh akwai misali
to
akwai misali kamar a nan Kaduna nan wajen sabon tasha wajen ka daure akwai wani bulatani da aka wannan barayi suka ci za su sace shanun shi ya baro nan yazo zai sai da shanun guda 16 ne shanun da karshe yan sandan aka zo yan sandan nan sabon tasha sai da ya biya suka ce miliyan 1 zai bada beli idan mai girma sanata yana so zai iya bincikawa abun haka ya faru da karshe da kyar bulatani ya kwaci kan shi a naira 250 kowa ya sani a nan Kaduna kuma in dan sanda shi ya biya da kanshi mutumin ga karshe suka bai shanun shi kuma aka sake shi amma sai da ya biya 250 kowa a Kaduna ya sani ko akwai abinda sanata zai iya dubawa ya bincika ya ji
to shi ma dai ina ganin kamar sanata ya bada ansa dan tambayar da shi kafin wanda mutumin da ya tambaya kafin kai ka zo din nan tambayoyin sun yi kama da wannan kuma sanata ya bayanin abinda majalisa take yi kuma yayi bayani akan cewa duk abinda aka yi dan Najeriya wani sai ya san yanda yayi ha'inci kana da wata tambaya ne ko kuma zaka ba mutum na gaba da kai
babu wata sai dai wani ansa
to da Allah wa alaikum salam
wa alaikum salam a girma sana ta barka da yammaci yarda ka da akwai wata tambaya ne da nake so nayi to sai na san
yadda shike dai ban ji bayanin da ke ba shin beli nake so a tantance min shin beli free ne ko ba free bane
ha senator fa ya bada ansa game da belin nan
a na ji bayanin duk da haka sannan kuma ina so how many days ne ko hours na an yi detaining din mutum da za a yi release din shi
haji abi a garin ba shi ansa
to
abin da ba sani inda an kama mutum cikin awar 48 za a kai shi kotu da an kai kotu kai ta hannun yan sanda ita ke da iko da kai ita za ta ce za ta ba ka beli ko a kai ka firin ko yan sanda su cika da kulawa da kai amma a ka'idar yan sanda cikin 48 dole a kai ka kotu mutum ka kai kotu to kai ta hannun yan sanda ce
to senator misali to misali senator ka ce bisa kaida awa 48 kwana biyu kenan to idan mutum misali maimakon ba a yi haka din nan ba kaidan nan na awa 48 mutum yana da yanci menene yancin mutum me mutum zai yi wanda aka kama tunda an take mishi hakkin shi kenan
haji misali yanzu ai akwai kila kaidar aiki idan an zo rin da fada ba aiki ya za a kai ka kotu
to
na iya zuwa na san wasu ma na cewa yan sanda suna amfani da wannan ne sai a tsaka ba ka sai wuce a biya zo a sasar lokacin da zai wuce to kamar yadda nake so in tabbatar ma magoya bayan masu sauraron mu cewa gaskiya wannan gwamnati tana so ta kawo canje da yawa har da yan sanda ko yau din nan mun buɗe wani sabon wuri wanda za a rika aje records na duk wanda ya wata barna abinda babu shi yanzu wuri guda duk wanda ya laifi ko ina ne a Najeriya za a ga record na shi a nan a wannan wuri da ake gidawa yanzu saboda ta tabbatar ya barna akwai abin da hoton ya tsin shi wanda duk ba wanda mutum zuwa su ya tsin shi da za a san ko wane ne za a san wuri ka ga laifi da sauransu da wato da yawa za ka ga tunda babu wannan record din wani sai laifi daga Sokoto sai tsallake sai wani gari ko yana da irin wannan laifin da an kama shi ya gudu ya tuna zai su da ita da wannan abubuwa duk ana gyare-gyare za mu ana kokari a samu abin da kira tracking system wanda waya ta mutum da kana wayar nan za su iya dauka su da irin kaza ake wayar nan duk ana kokari cikin wannan shekarar da idan Allah zai kokari a samu irin da irin wannan kayayyaki za su yi ta musu ayyukan shi
Ma sauraro abinda ya sauka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu Senator Abu Ibrahim, shugaban kwamitin harkokin 'yan sanda na Majalisar Dattijan Najeriya, ya ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na Sebango ya tsage.
Madalla, yanzu kuma ga wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Takaddamu ta farko a yau ta fito ne daga hannun Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a Bauchi, Najeriya, wanda ya rubuto yana cewa, hakika karancin wajen duba lafiya da alhazan Najeriya suke fuskanta a ƙasar Saudiya abin takaici ne. Ina kira ga gwamnatocin Saudiya da Najeriya da su gaggauta samar da wajajen duba lafiyar mahajjata. Sai wannan takaddawa da ta fito daga hannun Muhammad Mekaimiya Oji Quartz Gombe tare da Abdullahi Bature Bajoga, waɗanda suka rubuto suna cewa matakin da gwamnatin ƙasar Siriya ta ɗauka na hana kai kayan agaji zuwa cikin ƙasarta bai dace ba sam. Haka kuma mun samu wannan takadda daga hannun Arabiyu Awwal Mai Faci Gidan Madi da Abdullahi Saraki Tangaza da Shu'aibu Diamond Gidan Madi dukkansu a Sokoto, waɗanda suka rubuto suna cewa hakika yau ce ranar mulkin demokradiyya a duniya, amma wasu kasashen har yanzu mulkin mallaka suke kamar kasashen Afirka, domin ana cin zarafin yara ƙanana da kuma cin zarafin mata, kai har ma da sandawama bisa gadon mulki kamar ba mutuwa za su yi ba. Sai kuma wannan takarda da muka samu daga hannun Janar Baba Sabana Afcourt Yola, jihar Adamawa, wanda ke cewa BOA Hausa, don Allah ku isar mini da sakona zuwa ga matasan ƙasa ta Najeriya, cewa don Allah mu tashi mu nemi aikin yi, saboda mu rufawa kawunanmu asiri. Idan matashi yana da abin yi, to za ka ga ba zai damu da kayan kowa ba.
To yanzu kuma ga labari a takaice.
Da cutar Ebola ta kunno kai a kasashen Afirka ta yamma cikin shekarar 2014 ta shiga yi wa jama'a illa, likitoci a Najeriya sun yi kokarin ganin sun dakatar da wannan cutar mai kissa cikin 'yan watanni. Yau ana iya cewa wannan labari ya zama tarihi lokacin da shugaba ta shigo cikin birnin Eko, birnin da ke da mutane da yawan su kai miliyan 20. Cutar wadda ake iya yaɗa ta hanyar cuɗanya da juna, kuma ya zamanto cewa hakan wata babban barazana ce, domin ko mutane da yawa na yawan cuɗanya zuwa aiki ko kuma zuwa gida cikin kowane lokaci ana turmutsi ne. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun faɗa yau cewa tawagar ma'aikatan jin ƙai a shirye suke su tafi birnin Aleppo da ke arewacin Siriya a kowane lokaci domin kai kayan jin ƙai ga mutanen da ke matuƙar buƙatarsu, amma kuma sun kasa yin hakan har sai sun sami izini daga gwamnatin ƙasar. Babban jami'in tawagar John Eglan ya faɗa wa manema labarai cewa yana fata a samu damar kai waɗannan kayayyaki zuwa gobe Juma'a idan Rabbana ya kai mu. 'Yar majalisar dokokin ƙasar Myanmar kuma jigo a gwamnatin ƙasar tasu An Suu Kyi ta kammala ziyarar da ta kawo a nan Amurka yau ɗin nan.
To masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma bari mu amfani da wannan lokaci mu miƙa saƙon ta'aziyya zuwa ga sarkin alhazai na Bauchi Alhaji Danjuma Tatimu da sauran 'yan uwa da iyalan marigayi Alhaji Mai Riga Tatimu, wanda ya rasu ɗazunna a gidansa da ke unguwar Jaki a Bauchi, kuma yanzu haka ake jana'izarsa. Allah ya ji kansa da rahama, ya ba da haƙurin jure wannan rashi, amin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jule Leathers Gresham da ta haɗa shirin, da injiniyan mu Mr. Skip Sisk. Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC, amma kada ku yi nisa, domin ga shirin yau da gobe.